الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba 27 da watan dhulhijja hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekarar 1443 wanda ya dace da 26 da wata na bakwai ko miladiyya haihuwar annabi Isa dan nana mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya cikin kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da yardarsa bayan hutu da muka tafi na sallah ta Eid al-Adha muna wa ƴan uwa barka da sallah da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin kyakkyawan mizanin ayyukanmu kurakurai da muke kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna alhazzam da suka yi aikin haji muna roƙowa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hajjul mabrur wa inda ba su je ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana shekara mai zawa ya ba mu ikon tafiya baki ɗaya karatun da muka yi na ƙarshe a wancan zango kafin mu ta hutu mun kai ƙarshen ayar take bayani akan ababe da suka kunshi rukunan musulunci guda biyar sannan kuma da siffa ta masu imani wanda mun kwana ne a aya ta 187 ko kafin mu tashi aya ta 188 akwai bayani guda uku da nake so yi wa ƴan uwa masu tarin albarka bayani na farin akwai ƴan uwa da suke kama muna ayyuka na alkhairi wanda sun yi jarabawa ta baccalaureate ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kaddara sun samu wannan jarabawar ba to akwai buƙatuwar mu yi tuni da waɗannan mutunatar da kawun mu da waɗannan ƴan uwa cewa al'umuru tamshi ala aqdarillahi subhanahu wa ta'ala al'amuran rayuwa baki daya suna tafiya ne akan yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara qaddarallahu ma sha'a fa'al abunda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma abunda Allah ya so shike wakana so tari mutun zai so abu a rayuwarsa amma ba alkhairi bane kuma mutum zai ki abu a rayuwa ya kasance alkhairi gare sa kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an tukrihu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun idan kan nemi abu wajen Allah subhanahu wa ta'ala baka samu ba to abun da ya kamata ka sanya a ranka cewa akwai wata hikima rabbani akwai wata hikima da Allah ya koyi wa kansa sanin wannan al'amarin shine silar rishin samun ka wannan abun sannan kuma kasancewa idan Allah ya ga damar baka to ba wanda ya isa ya hana ka idan kuma ya hana ka ba wanda ya isa ya baka wannan al'amarin haka muna ba su haƙuri muna cewa wannan ɗaya daga cikin abun da Allah yake jarraba bayunsa ne kuma masu imani Allah yake jarrabawa zaga mutum ana aikin alkhairi da shi amma ya ta jarabawa yana faduwa shi Allah ya san abin da yasa wallahi wani da kaga Allah ya hana masa alkhairi ne sai mu ce da su su yi hakuri annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya lisanta su cikin masu imani inda yake cewa ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair al'amari abun mamaki ga sha'anin mai imani dukkan sha'aninsa baki daya manzon Allah ya ce alkhairi ne kuma ba wanda yake gane wannan sai mai imani kuma ba wanda yake samu sa sai mai imani maza ce in asabahu khairun shakara fa kana khairun la idan wani alkhairi ya same sa sai wa Allah godiya sai zamanto alkhairi gare sa sannan kuma wa in asabahu darra sabara fa kana khairun la idan wani abu ya same shi na jarabawa ya same sa sai yayi hakuri sai zamanto alkhairi gare sa to ɗan uwa ku yi hakuri Allah yana son ya auna hakurin ku ne kuma kada ku manta fa aljannar Allah subhanahu wataala ba wanda Allah yake cewa ya shiga ta kofar da yake so sai wanda yake da hakuri Allah subhanahu wataala ya sanya wato mun yi sa'ar tin ribar hakurin bayani na biyu shine abinda muke fuskanta cikin wannan gari namu mai tarin albarka na tawa a kusan kwanaki ko in ce makanni da yawa sai Allah subhanahu wataala ya dauro hadari kamar za a yi kuma sai kaga Allah subhanahu wataala ya sarrafa abun wacan an juya shi wani wuri sai ga gashi muna da bukatar ruwan manoma sun yi shuka amma kuma ubangiji subhanahu wataala ya hana ruwan sa to akwai bukatar mutunatar menene silar yin wannan ababen ko kuma me yake sanya ubangiji subhanahu wataala yake jarraba bayonsa da irin wa'annan ababen malumai sun yi rubuce-rubuce da dama akan matsala ta rashin ruwa a cikin gari a cikin al'umma sun lisa a wasu ababe da suke iya kasancewa silar da zai sanya Allah ya hana ruwansa ɗaya daga cikin wa'annan ababen da za mu ambata duk lokacin da al'umma ta rungume su to ana samun jarrabawa ta ƙarancin ruwan sama abu na farin kasratu dhunub wal ma'asi daga lokacin da zunubai suka yi yawa da sabon Allah a cikin al'umma to Allah subhanahu wataala yana haranta wa mutane ruwan sama shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusiba mai subhanahu wataala yana haranta wa dan annabi Adam wani arziki dalilin sabon Allah da yake sabon Allah yana sanya Allah subhanahu wataala ya hana ruwan sama kamar da hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa mutanen Madina ababe guda biyar idan Allah ya jarrabe ku to ina roƙon tsarin Allah kada Allah ya sa ku riske su daga ciki ba wata al'umma da za ta zamanto tana sabon Allah ba ce sai Allah ya jarrabe ta da ƙarancin ruwan sama abu na biyu ɗan uwa daga cikin abin da ke kawo Allah ya ƙirwa a cikin al'umma ko da ko an je roƙon Allah ruwa shine rashin fidda zakka da ma'abuta kuɗi da haka muna jan hankalin ɗan uwa da Allah ya baiwa daudar rayuwar duniya su ji tsoron Allah subhanahu wataala su dinga fidda zakkar dukiyarsu rashin fidda zakka hadisin da Imam Al-Albani ya ingantar da shi yana sanya Allah ya ƙirwa a cikin al'umma don haka duk wanda ya san akwai haƙin Allah a wajensa to ya fidda wannan haƙin ya baiwa shi zuwa ga wanda Allah subhanahu wataala ya ce a baiwa sannan kuma a ji tsoron Allah a daina son rai wajen fitar da zakkan a dubi suwaye Allah ya ce a baiwa a ba su zakkar kuma a yi nisahi da kyawu a fidda haƙin Allah dauɗa ce a baiwa wanda Allah subhanahu wataala watan ya sanya su ne ma'abuta wannan abun abu na uku ‘yan uwa shine tauye ma'auni daga lokacin da aka waye gari ‘yan kasuwa suna tauye ma'auni to Allah yana ɗauke ruwan sama a cikin al'umma wanda wannan abu ne wanda yake wadihi kuma abu ne wanda yake a fili zahiri duk wanda yake shiga kasuwan nan mu zai ga irin abun da yake wakana a cikin kasuwa na tauye ma'auni ga ‘yan kasuwa don haka a ji tsoron Allah subhanahu wataala ka shaida mu da tauye ma'auni yana cikin abin da ke sanya Allah ya jarabi al'umma da ɗaukewar ruwan sama abu na gaba rishin karancin umarni da aikin kwarai da kuma hani akan Allah hani mumuna wallahi alazim duk wanda ke rayuwa a wannan gari ba shakka yaga irin abun da ke wakana na sabon Allah wanda ba sai an fito ba an ce maka wannan abu sabon Allah ne muna gani sabon Allah zahara alfasad fil barri wal bahr wanda har yanzu mutane ba sa jin kunyar kunyar ilani a bayyana sabon Allah to daga lokacin da ake sabon Allah a cikin al'umma kuma aka rasa masu tashi a cikin mutane su yi mutane bayani cewa ku yi abu kaza na da kyau ku bar kaza bai da kyau to yana sanya Allah subhanahu wataala ya azabtar da mutane ta hanyar roke ruwan sama abana na kusan na ƙarshe in uwa shine rishin koma Allah subhanahu wataala da yau ta istighfari idan muna son Allah ya yaye mana wannan musibar wasu sun kai wallahi akwai wanda ya kai shi bika uku ya shuka dai ya shuka biyu ya shuka uku sai ta fito kuma wata mun kai ga ta mutu wani har da bisa dai in ka hada ya kai shi bika biyar kuma gashi na hanyar zuwa abun ya kasa to ɗan uwa ina wa kaina nasiha da ɗan uwa masu tarin albarka da duk wanda yake sauraron wannan karatun da mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari kowa ya san irin abun da yake wa Allah na ba daidai ba na laifi daga kowannen mu ya tuma Allah subhanahu wataala mu rungumi istighfari ya zama to makamin mu a kodi yaushe da ikon Allah za mu ga canji a rayuwa sannan kuma daga cikin ababe zalunci shugaban ne yana sanya Allah ya doke ruwan sama daga lokacin da Allah ya bai wa shugaban mutane shugabanni damar ta su yi aiki kuma suke zalintar na ƙasa gare su to Allah yana kubutar da al'umma da wannan kuma zaka ga shugabin ne sun damu da fari da ake yi amma wallahi alazim abane wanda kawai a baki ne uqsimu billah la yakunu al'amru an zahiril qalb a zuci ba haka bane amma a hili za a nuna muku an damu kuma ina ga yawa shugabin ne cewa ba tara malamai ba a ba su kudi a ce su sauke alqur'ani ayi addu'a shi zai kawo Allah ya saukar da ruwan sama la wallah uqsimukum billah dole kuma sai kun gyara ku kwatanta adalci ku rage zalunci wannan zai sanya Allah ya ji tausayinku dan man la yarhamu la yurham duk wanda baya tausaya wa Allah ba zai tausaya masa ba bana karshe ɗan uwa mafi musiba daga cikin al'ummar mu yanzu mun fadawa wannan musibar shine kuntata ma uwaye huququl walidai min asbab adami nuzulil matar kuntata ma uwaye da saba musu na daga cikin abinda ke sanya Allah ya jarrabi al'umma da dokewar ruwan sama da haka wannan nasiha ce wa kaina da duk wanda ke saurare muna da bukata wallahi wasu da yawa daga cikin manoma sun yi da kuraje sun kare guyar akan cewa za su ko ba za su yi ba amma kada mu manta cewa la taqnatu min rahmatillah kada a yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala a yawaita istighfari kuma kowannen mu ya san abin da yake da laifi Allah subhanahu wataala muke roƙo da ya sauka mu da ruwan sama masu tarin albarka Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a damanar da zai bamu sai abu na ƙarshe da zan ja hankalin kaina da ɗan uwa kafin mu shiga tafsirin yau shine muna cikin lokacin da na hutun goku wanda bukukuwa suna yawa ana yawaita arwabari da anganci tsakani da Allah ku ji tsoron Allah a cikin irin abin da muke gabatarwa a kullun a kowane lokaci muna sunnanta wasu shedanci fakewa da murnar bikin aure ababen suna yawaita na sabon Allah subhanahu wataala wanda aure ibada ce ba rayuwa ba bi'a ba al'ada bace a'a abane wanda shi ne Allah ya wajabtar da shi to in aka ce ibada kuma lada ake nema a cikin al'amarin kuma ba wanda zai yi aure ba ce abinda yake da bukata cikin aurensa shine Allah ya sanya albarka to irin abinda muka dauko hanya na sabon Allah subhanahu wataala wannan baya fidda mu daga cikin samun zurriya tayyiba da kuma bautar Allah nagartacciya a cikin aurenmu na daga cikin manya-manyan sabon Allah da muke gabatarwa wanda akwai buƙatar a tunatar da ƴan uwa shine tsiraici yana yawa as-sufur wat tabarrush kasratu as-sufur wat tabarrush mata suna fita tsirara na fita hankali kuma abun mamaki zaka gan su wa'annan duka matan wa'in islamiyya ne fa ba farnawa bane ko a in islamiyya ne matan da suke zuwa islamiyya ne gan su da arba'u da nawawi da qur'ani a saka hijabi da tabbi an tahi makaranta wata ma dan munafiki hadda niqabi amma da an ce biki za a yi za a aje ayo makeup a hito daga kirjinta da hili duk wata surar jikinta kana gani da irin wa'annan abun da zan ce ko kuma ku dena ko mu fara wa'azin cewa duk wanda ta fito haƙi ne akan wanda ya ganta ya tsine mata albarka ina fatan kun fahimta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan mace ta fito fita ta tsirara tana bayar da surar jikinta annabi ya ce il'anuhunna fa innahunna mal'unat kutine musu albarka domin tsinanu ne a wajen Allah subhanahu wataala haka ƴar uwa mai tarin albarka kina da kima da daraja wajen Allah subhanahu wataala kuma wajen al'umma kuma Allah ya fifita ki da Allah yayi ki mutum ba yake dabba ba ki kokari ki rihi mutuncin ki sanya tufafi na addini aure ba sakarci bane da wataya dan abu kike tayi aure ki fa idan kike aure ba za ta yi tafi so irin wannan fitar da kike yi ba a aurenta kidan ya kamata a ta kirfe jikinki ki shiga jikata kamala kuma wallahi ku gane cewa yanzu maza wasu gane suna da hankali da wayo duk wanda zai aure baya dauka shashasha wallahi dole sai mutun ya tsaya ya natsu kai wa zai so ya ga matar da zai aure ana tallata ta wai sun yi fatin kauye ana tallata ta istaci a Facebook a Instagram a TikTok suna yawo in ba sakare ba da dolo da sa da wawa ba wanda zai so ya ga matarsa uwa yayansa ana tallata ta abu nabi kuma an gaye ku ji tsoron Allah wani sakarci da kuke da wawanci daga mutun ya dora hotonsa da hoton matarsa har abugan makaran ana mutun ya sa kawai wani kato sakare ya saka hoton masa kai yana yawo da shi a cikin unguwa ga ta nan da bakin ta kamar bakin tsuntsu wayo ana tallata wayo aure ne aka yi Allah ya daibe ma wannan al'adar wallahi babu tsari cikin wannan abun ita mace kuma ya kamata a ce duk uban da ya ga an tallata biya ta ya hana wa mutun a matar wallahi dan yana nuna maka cewa bai san darajarsa da kimanta ba duk abu mai kima wallahi lazim koye sa ake ka je shago ka gani ka tambaye ɗan kasuwa su gaya baka idan ka ga abu ana rata ya shi bakin shago abu ne mai karamin farashi duk abun da ke da farashi ba cikin shago sai an shiga ba sai an ƙara mai da walƙiya abun da zai ƙara haskaka sa ashe duk uban da zai ga ana tallata ɗaya sa istaci ya taka wa mijin birki ni ban baki da wanda ka tallata ta in kai baka san kimanta ba ni na san kimanta na san darajarta abace mai mutunci mai daraja da kuma darajar tasu kuma yana nuna maka cewa duk wanda zai bar matarsa ana tallata ta istaci wallahi bai san kishi bai da kishin matarsa da yufi kenan alama ce ta bai iya rikin mace ba bai san mutuncin ta ba manzo Allah ya ce mace halitta ce mai daraja ba wanda ke darajar mace sai wanda yake da daraja ba wanda zai walakantar da mace sai wanda ke walakantace dan Allah in tambaye ku darajar tawa ce ko walakantawa ce kowane shakare da bunsure tallata mata ka istaci kowa yana gani wai an kimanta ta ko an walakanta ta dan Allah me yasa ba za ka dauko uwarka ba a tallata wa istaci ai ba za ka yarda ba saboda kana ganin kimanta ko to tunda haka nan ne ita ma wannan fa uwar ayyanka ce fa mustaqbal kidiyanka ce wani fa daga lokacin wallahi ya aje wannan hoton ya aje wannan hoton ta iya kawo a hotarin kuma ya dauko ya gwada ma uwarka ya ga ma diyanka abinda zai so sawo su da rai da ka fal hadaru al hadar mu kiyaye wannan ababen mu ci tsoron Allah a cikin wayannan ababen sai abu na karshe da ya shafi bukukuwa shine mu ji tsoron Allah mu daina hada maza da mata a bukukuwan akwai al-ikhtilat wanda yana kawo shaye-shaye da yawa kaga duk biki yanzu aka zo aka zauna a kawo murmurin shisha argila ana sha ana tauye bayun Allah daga zaunawa cikin tauye ƴan uwa farin ciki daga kowa yayi kokari ya kiyaye kwatanta musulunci a ciki kuma alal aqal kalka manta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yin walima idan akai aure sabanin abinda samarin mu suke na yanzu shine ana yin cocktail ko sai ga an shirye aure, an shirye cocktail, kaga mu an yo amarya da ango, an zo an zauna, kuma an zo an zauna, an kawo cake, an kawo ni gato haka da za a yanka, wai duniya tana kallo ka yake wannan cake ka sawo matarka a baki. Ai wannan wawanci, wannan sai sakare zai rada shi, wannan sakarci ne wallahi, kake da wannan shedancin. In an kare ka ce walima za a yi, wanda yake zuwa ya zo, wanda bai zuwa ya zaman sa, haka manzon Allah ya karantar da mu, Allah subhanahu wataala ya datar da mu, ya sanya albarka a cikin aurakin da ake ta gabatarwa, da ma aurakin mu baki daya, wanda ba su yi auren ba kuma Allah subhanahu wataala ya ba su mata nagari idan mazaje ne, idan mata ne kuma Allah ya ba su mazaje nagari bi rahmatihi allati wasi'at kulli shay'in ma aya ta farko sai Allah ya ci.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
الله يتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم. الله يتي يا أيها الذين آمنوا ياكو ما سي إيماني وينك إيماني دا الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم القصاص وبني سبحانه وتعالى ياهكم تامك القصاص قصاصي أي ما لم يسن تتونا مئكين هدى القصاص من القصاص إذا تكن أبن دا ما لم يسن تتونا أكنسا na bayanin qisasi suka ce huwa uqubatun muqaddira shar'an taqtadi bi mu'aqabati aljani bi mithli ma fa'al, wata uquba ce da ake wa wanda musulunci ya kaddara, wanda shari'a ta hukunta a wa duk wanda yayi laifi da irin kwatsakwacin abin da ya aikata. Uquba ce wanda musulunci ya shar'anta a gabatarwa wanda yayi laifi ya kwatankwacin abin da ya aikata, watan na laifi. Idan mutum yayi laifi a musulunci ana qisasi, idan mutum ya kashe mutum akwai qisasi na kashewa, in ka cire wa mutum hannu qisasi sai a cire maka hannu, idan ka yi wa mutum me yake da suna ka cire masa haure shi ma sai kai ma sai a cire maka haure wa halum majar, haka al'amarin yake. Shine Allah ce kutiba alaikumul qisasu fil qatla, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta muku yin qisasi a cikin wanda aka kashe, cikin abun da aka kashe. Al hurr bil hurr, idan da ya kashe da wanda yake da inci wanda ba bawa ba shine al hurr man laysa lahu al ubudiyya, wanda baya bauta, to Allah ya ce idan da ya kashe da sai aka kashe hukuncin sa a musulunci kisa. Wal abd bil abd, idan bawa ya kashe bawa, wannan bawa ne sai kashe dan uwansa bawa, to musulunci sai ya hukunta qisasi na bawan a kama sa shi ma a kashe. Wal untha bil untha, idan mace ta kashe yar uwarta mace, ita ma sai a kashe ta, in ji malamai. Wannan qisasi a zamanin jahiliya Banu Nadir da Banu Quraiza da Banu Nadir sun kasance. Idan aka samu cikin nadriyun ya kashe Banu Quraiza, to la yuqtal, ba a yi masa hukuncin qisasi. Idan Banu Nadir ya kashe Baqurayzi, ba za a yi masa qisasi ba. Amma idan Baqurayzi ya kashe Banu Nadir, sai a yi masa qisasi. Amma in Banu Nadir ya kashe Baqurayzi, babu qisasi sai su ba da diyya. To sai Allah ya ce a dinga yin adalci a cikin al'amari, saboda addinin musulunci addini ne wanda yake tattafe da al-insaf, akwai adalci a ciki. Ubangiji subhanahu wataala ya tsara al'amari da babu zalunci a ciki. yasa Allah ya ce al-hurru bil-hur da in ya kashe da sai a kashe sa wal-abdu bil-abd haka ma bawa idan ya kashe bawa sai a kashe sa wanda ana zancan kashi ne da ganganci idan mutun ya kisa da ganganci in mutun ya kashe mutun da ganganci to sai a kashe sa wal-untha bil-untha haka mace ita kashe yar wata mace to sai a kashe ta da wannan karkashin wannan ayar sai malama suka kawo wata matsala suka ce shin da idan ya kashe bawa za a kashe shi wannan matsayin shi na bawa wannan matsayin shi na dan da kusan ba dai bane darajar su ko shi tsananin bauta musiba ce tsananin bauta musiba ce ina cikin mutanen da Allah bai dora ma aikin hajji ba aikin hajji dole sai ka da al-hurriya tama sannan kuma duk bawon da ya tsira ya gudu karkashin mai gidansa manzo Allah ce ba shi ga aljanna sai in ya dawo ba shi ga aljanna shi yasa abu guda uku a musulunci ba a wasa a su ba a wasa da su ababe guda uku manzo Allah ce salasun jidduhunna jiddun wa la'ibuhunna jiddun abu guda uku wargin su gaskiya ne kuma gaskiyar su gaskiya ne abu guda uku ko da wasa kai su sun zan gaskiya kuma cikin gaskiya kai su gaskiya ne da saki ko da wasa mutun ya ce wa matarsa na sake ki ta saki zama ko bai tawa da wasa mutun ya ce wa matarsa na sake ta ya ce wa matarsa na sake ki ta saki haka aurarwa ko da wasa kace wa arama na aura maka diyata to ta auri ko bai ta sannan kuma intarwa ko da wasa kace wa bawanka na intar da kai ya inki shi yasa idan mutun na cikin bauta to musulunci ya dora masa hanya guda biyu hanyar fari yana iya fasa kansa ya fashi kansa sai ya bada kudi ko kuma ka sanya masa adadin shekaru na bauta da zashi maka hidima wanda zai maka hidima in ya kare wannan hidima kuma sai ya zamanto sai doki hurriya ya samu libertykin kansa to idan bawa ya kashe da wannan da ne sai me yake suna sai dan ya kashe bawa to za a kashe shi malamai sai suka yi sabani suka ce kware da gaskiya za a kashe shi idan al-hur ya kashe bawa duk da kasancewar wanda ya kashe bawa ne bai kai sa matsayi ba to a shari'ar musulmi saboda adalcin Allah subhanahu wataala ana kashe sa saboda umumin ayat take cikin ma'ida Allah ya ce an-nafsu bin-nafs rayuwa egal rayuwa rayuwa ɗaya take da rayuwa wannan shi aka rawaito daga Ali dan Abi Talib da kuma Abdullahi dan Mas'ud wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da wannan abun abu na biyu malamu suka ce wata matsala to idan mace ta kashe namiji idan namiji ya kashe mace duk da a musulunci namiji yafi mace matsayi ko ba a wajen ibada ba a wajen Allah ba a wajen koma a wajen ahkamu shar'iyya musamman ma wajen gado lizakri mislu hazil unsayi namiji gaban mace biyu gare sa to yanzu idan namiji ya kashe mace shin za a kashe sa musulunci wasu ga ce a'a la yuqtalu ar-rajul bil mar'ah wasu ga ce ba a kashe namiji dan ya kashe mace amma zancan jangur manya malumai suka tafi akan cewa ana kashe namiji idan ya kashe mace ana kashe sa daga kuma idan jama'a suka taru idan mutum goma misali suka taru sai suka kashe mutum daya yanzu ya za a yi suka ce za a kama mutum daya cikin su sai a kashe qauli rajihi abun da yafi tahiya bai qaulin Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda da sauran sahabbai shi ne duka wayancan jama'a za a kashe su idan mutum goma suka tarawo mutum daya suka kashe sa da gangan in za a yi qisas za a kashe to duka wayancan mutum goma za a kashe su a wuce wuri ina fata mun fahimta jama'a mun fahimta wannan shine a takaice akan qisasi kuma al-qisas mashru'un Allah ya shar'anta sa kamar da zamu gani nan gaba shine Allah ya ce al-hurru bil hur wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf faman ufiya lahu duk wanda aka yahewa min akhihi shay'un daga jinin dan uwansa wani abu wanda ka kashe sai dan uwansa suka ce a'a mu yanzu ba za a kashe ka ba amma abinda zaka yi diya zaka bayar to kuma diyar wanda aka kashe diyar namiji daya shine za a bada raqumi 100 idan ka kashe mutum daya da gangan da gangan fadiyatun musallimatun ila ila ahlihi zaka bada diyar da za a mika wa dangensa za a mika wa dangin mamaci za a ahlihi iyalinsa za a mika ma wannan diyar sai mutun ya tattara raqumi dai baya daya raqumi 100 ko kuma ya kilga kudin raqumi 100 ya bayar jama'a mu muka fahimta a cikin wannan ayar bal suka ce abin da ake doka na darasi a wannan ayar ana so Allah ka cewa jinin mutum musulmi jinin mutum abu ne mai kima da daraja a duk duniya ba abin da Allah ya dora ma idan ta yi shi zaka bada diyar raqumi sai zubda jini rai daya in ka zubda rai daya na mutum idan ka zubda jininsa to zaka bada diyar raqumi 100 ne idan kuma mace ce ka kashe to nisfu diyatur rajul ita diyar mace in aka kashe mace in za a bada diyarta rabin diyar namiji kidan raqumi nawa raqumi 50 idan aka kashe namiji za a bada raqumi 100 yanzu kaga raqumi ko ba ai komi ba ana iya a sayi raqumi jika 300 ko al cikin karamin takadiri jika 300 300 mil to kai fuwa kai mil cifre 300 fuwa wasan ina yan kasuwa na za su bada jika 300 so 100 jika 300 so 100 jika 100 da jika 100 so 100 nawa kenan eh miliyan guda miliyan 30 kaga diyar mutum guda diyar mutum guda kadai a musulunci al-karamin takadiri a ce a bada miliyan 30 kaga mutum ashe mutum na da tsada ko kun ba sai ba fan sai rabar da shi bane a'a wai saboda akwai ahdaf inda yasa musulunci ya tsara wannan abun saboda duk wanda ai aka ce in ga shi mutum sai ka biya miliyan 30 kana gani ana saki kisa wani ko gonar su ta gado aka sai da a sai da gidansu a sai da gonar su ta gado gaba dai ba har da miliyan 30 kana ganin gobe zai saki wa ba zai saki ba wannan akwai siyanatul nafs Allah yana kare rayuwa a cikin wannan domin akwai ad-daruratul khams abuwa guda biyar da musulunci yazo yana defender yana kariya daga ciki musulunci yana bada kariya wa rayuwa shine Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay duk wanda aka yahe ma daga jinin dan uwansa wani abu sai Allah ya danganta wanda aka kashe wanda ya kashe aka danganta shi da wanda ya kashe cewa ɗan uwa ne domin a dan samu sassaucin al'amarin saboda aka kashe maka mutum akwai zafi ko akwai zafi a kashe maka ɗan uwa akwai zafi kware da gaske kuma wannan diyar wasu malamai suka ce ta samu asali ne daga lokacin da kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alwashi cewa idan Allah ya bashi da guda goma zai yanke da daya zai yanke mutum daya idan Allah ya bashi da goma maza namiji to zai yanke daya daga cikin su ko kuma sai Allah subhanahu wataala ya cika masa gurin sai ya ba sa diya namiji guda goma wanda in ka dibi sira ta ibnu hisham zaka ga wannan Allah ya ba sa diya guda goma to sai buta suka ce masa kai wa Allah alwashi cewa zaka yanke ɗaya cikin ɗiyan da Allah ya baka mazaje guda goma da haka kuma kai ka cika wannan alwashin sai aka zo aka yi ƙuri'a tsakanin ɗiyansa shi Abdul Muttalib baban Abdullah Abdullah babawa baban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka zo aka yi ƙuri'a sai aka dauko Abdullah kuma Abdullah yana cikin shi ne ɗan da yake ji da shi yana ji da shi ƙwarai da gaske sai ce a saki lala suka ce ba zai yiwu ba sai dai in zaka dora wani abu marmakon wa'ancan sai ce ya sanya raƙumi guda goma ya fashe sa sai aka ɗauko yanzu ga raƙumi goma ga Abdullah sai aka ɗauko Abdullah sai ce ya ƙara raƙumi goma aka ce aka saki ƙuri'ar kuma ƙara ɗauko Abdullah sai ce ya ƙara goma haka yake ƙarawa sai dai ba da raƙumi 100 da ya ba da raƙumi 100 da aka ɗauko sai aka ɗauko raƙumin 100 wannan sai zaman to diyar jinin musulmi Allah ya tabbatar da shi a shari'a ta addinin musulunci Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka yahe ma daga dan uwansa wanda aka kashe dangin sa suka ce sun yahe maka qisasin to Allah ce fattiba'un bil ma'ruf su wa'annan ɗan uwan mamacin to su bibi abin wato cikin kyautatawa cikin nagarta ma'ana kar su matsa maka akan cewa
ka tilasta ka dole sai ka kawo tidiyar ko tiyar halin yaya sai Allah ya kuma wa'adun ilayhi bi ihsan shi kuma wanda aka yahe ma in zai bayar da diyar ya bada cikin kyakkyawa cikin tautawa shi yasa musulunci sai ya dora idan aka dora wa mutum diya in bai da kudi to dangin sa al'asaba ya ga ce al'asaba a cikin gado su da suke cin gadon ka a rayuwa masu cin gadon mutum kuma cikin maza je guda 15 ne cikin namiji cikin maza masu cin gadon mutum guda 15 ne masu cin gado su ake kira akwai al'asaba daga cikin su wanda daga ciki akwai kaka akwai kakan mutum akwai babansa akwai ɗansa akwai jikansa akwai kanan babansa akwai dan kanan babansa akwai kanan akwai wannan meke da suna dan diyarsa ina ga cikin wanda suke cin gadan sa to wa'annan su za su tattaru su tara kudin sai a baiwa wanda a baiwa masu diyar a ba wanda wanda suke da mamaci ina fatar mun fahimta wa'annan mutane suna cikin masu cin gadan mutum muka ce masu cin gado guda 15 ne a gurguje in zan yi an bato su kaga akwai namiji akwai miji namiji ai miji ko ya da gado akwai da dan kina da gado akwai dan diyarka dan diya ibn dan da afwan dan da ibn dan danka da jike mana jikanka kenan ko sannan kuma akwai kakanka wa in ala kaka ko da sun kai suna wa in ala sannan kuma akwai meke da suna akwai kane al'akhu shaqiq dan uwa wanda kuke uba guda sannan kuma akwai wanda kuke dan uwa wanda kuke uba guda a wannan mutane su gane ba ya ga zo wajen gado fa dan uwa wanda kuke uba guda sai ya kwashe gado wanda kuke uwarku guda bai ci gadon ka ba mas'ala ta gado muka zo ne sai za mu yi bayani wanda kuke uwa guda akwai lokacin da wanda kuke uba guda sai ya ci gadon ka wanda kuke uwa guda ba zai ci gadon ka ba ina ba ta ku fahimta sannan kuma akwai me yake da suna akwai kanan baba akwai al'ammu kanan baban mu yana cin gado sannan kuma akwai ibnul am dan kanan babanka ko wan babanka suna cikin wayanda suke cin gado to wayannan mutanen sune za su tattaru a ruha mu juna asiri a biya diya to wanda zai bada diyar Allah ya ce fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u bi ihsan ilahi bi ihsan su da za su karba to su kyautata kar su matsa maka lamba sannan kuma kai da zaka bayar kada ka sa mako kuma kar ka sanya rowa a cikin bada diyar sai Allah yake cewa zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan duka tausasawa ne sassautawa ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake ubangijin ku kuma da rahmar sa domin Allah baya bukatar ya ga ana zubda jini saboda a samu daidaito a cikin al'amari dan ayi sulaje kin a kwantar da wa'anda aka kashe wa dan uwa a kwantar musu da hankali to sai a ba da diyar kaga abun bai tafi sudan ba bai tafi banza ba ko jininsa bai tafi banza ba sai a ba da diyar da wannan muke kira zuwa ga gwamnati wanda ya kamata malaman da suke kewaye da gwamnati su ji tsoron Allah su dinga gai mata gaskiya wani abu da ake yi kasan nan sai ya baka haushi da takaici sai ka rasa cewa wai iske da gaske ne wai musulmi ne ko kuma arna ne wasu abubuwa da ake kasan nan in ka tsaya kana bincike sai ka kasa gano wai musulunci ne ake ko arnanci ne ake yi saboda abun kwata-kwata baya da alaka da musulunci daga cikin wa'annan ababen yanzu misali Allah ya ce al-hurru bil-hurr wal-'abdu bil-'abd dan ta'adda ne fa dan ta'adda ne zai ka muku hari zai yake ku ya kashe ku amma a tsarin a kundin tsarin kasan nan idan kuka kawo dan ta'adda a matsayin ku na soja sai da ku mika sawa gwamnati a sashi gidan ku su ana ci da katon banza sai ku fahimta ba kun fahimta kadiyar mutum ne wanda ta'addanci yake ya kashe mutane bila adadin ya kore mutane daga ruruwansu amma idan aka kawo sa me za a masa a musulunci ne hukuncin sa al-hurru بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى كما ان النفس بالنفس والعين بالعين تمام a tsarin gwamnatin mu sai a kawo sa a kai sa gidan kusu ana ci da sa kuma wani abun ban haushi yadda ɗin ƙungiyar ɗin duwa jelam suke bibiyar bibiyar su ana kula da abinci su suna waikaji ɗan kwasa wai ana bibiyar rayuwarsa wai yana cin wallahi wasu daga cikin ɗin ta'adda wallahi 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 ba zai kafara akan wannan rantsuwa ba wasu ɗin ta'adda a ƙasar nan abincin da suke ci jami'an tsaronmu da suke baki iyaka suna kare ƙasar nan wallahi ba sa cin shi abincin da ɗan ta'addan da aka kamo aka sanya a gidan kwaso abinda yake ci a kulan da birshekin da ake zuba masa kuɗi da ake kula da su jami'an tsaronmu da suke kwana daji suna fafan al'ummar nan wallahi ba sa cin wannan abinci yadda ake ba su kulawa ake binciken rayuwarsu ba a kula da jami'an tsaronmu a haka shi za zama ku sai ka kasa gane wai arnanci ake ko musulunci a cikin wannan ababen kuma duka wannan tsari ne na yahudanci na arnanci Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauƙin al'amari sannan kuma galiban in aka kashe mutum cikin sojojinmu daga cikin wawaye shugaban nan Allah ya sa su gane muna musu fatan alkhairi sai ga jin mutum ya ce ai da ganganci ne yayi wai da ganganci ne wai sojin da ya tafi wajen bayan daga da bindiga a waje yana hukun ƙasar nan kana gidanka kana shin sai kai da iyalinka rabanka da ka hau daji ka ma manta baka taba zuwa wata kiyaka bin shi kamar taba zuwa yakin ba amma wai zaka ji wai sai a ce wai da ganganci ne kuma abin da zai baka haushi wai sai mutum ya mutu ake kara mai gala a ƙasar nan in ga mutu a ranar ga wai sai mutum ya mutu ake kara mai gala lokacin da yake rayuwa a san ko yana yi ba ya kamata a ce an ba da kula ta musamman akan jami'an tsaronmu wallahi al'azim suna kokari na iya gaba su kwana wani sai ya je yayi wata guda rabe shi da iyalin shi bai san lahi iyalin shi ba wani ma inda yake rezon ma babu aka zai hakura yayi wata bai ji sautin matarsa ba bai ji sautin diyansa ba bai san halin da mahaifarsa suke ba amma kuma wannan ne wai in ya mutu sai a ce wai da ganganci ne wai yayi wanci a cikin al'amari Allah subhanahu wataala ya kawo agaji a cikin irin wa'annan ababe akwai ababe guda uku bai kamata a ce gwamnati tana wasa da su ba kuskure ne a waye gari gwamnati tana wasa da su kuma daga lokacin da kaga ana wasa da wa'annan ababen to ina tabbatar maka cewa akwai wuya na a samu tsaro 100% kuma a samu contract da zaman lafiya idan ka gana wasa da bangaren abin da ya shafi karatu ilimi education to an samu matsala duk ƙasa ta duniya zaga babban abin da take takama da shi shine karatu ana tana cikin tana karatu kware da gaske to mu yanzu ka dibi irin yadda ake karatu kasan nan abin sai ga wai ka kasa gane wai fina wasu ne ake wasa ko ne ake ko kuma karatu ne ake sai ga iske dan terminal candida a ba ko ga sai ja jami'a premier a ne ka zo ka iske university premier a ne e cidan ya tsaya ya maka praise biyar na girki ta kirki ba zai iya ba arama ko babu su so nan jibge ba su da aikin komai sai dai kuruta ka abinci su tanye kawai dan garan dakatin abinci ko kuma an ba su bak sun samu bak amma na biyu bai kamata ai wasa da harkar sance ba harkar lafiyar lafiya yanzu ka dibi irin yadda wanda ake doka aikin yanzu duk wanda ya samu dan gare ya ke sai tayi kwalde sance da ta baka da fada na ce gidan yi ne gwamnatin kasar nan billahi lazi da gare ya zo da kike sance ba dole sai kana da bakkin mu kuma dai dole sai ka je ka ga kayo ka abin da ake cewa karatun saboda lafiyar mutane da yawa yanzu suke mutuwa ba mutuwar Allah bace ake haka kawai dai hadda akwai sakaci da ganganci duk da in kaddara in idza ja'a adullahi la yu'akhkhar amma wasu kuma ƙara tura su ne ake yi saboda ba a nuna ba cikin abun abu na uku harkar tsaro bai kamata a ce ƙasa tana wasa da harkar tsaro ba Allah subhanahu wataala ya kawo agaji a ƙasar mu to Allah yake cewa zalika takhfifu min rabbikum wa rahma wannan tausasawa ce lallashi daga ubangiji ku da tausayi na musulunci ya shar'anta diya saboda a samu suqutul qisas wanda ya laifi ba sai ai masa wancan qisasi ba sai Allah ce famani itada duk wanda kuma ya ketare iyaka ba'da zalika bayan wannan falahu azabun azim azabun alim Allah yace yana da azaba mai radadi famani itada ba'da zalika duk wanda ya ketare iyaka tsakanin wanda ke karbar diya da kuma wanda ke bada diyan to Allah yace yana da azaba mai radadi a wajen karbar diya a bi qawaid na musulunci, sannan kuma wajen bayarwa ma a bayar da ta kan tsari na addinin musulunci. Da wannan wata nukta ita ma muhimma, wasu malamai suka kawo ta a ƙarshen wannan ayar akan abin da ya shafi yanzu mu ƙasar nan ba tsarin diya ke da kai ba ko, kuma shi qisasi wanda ke yin shi kuskure ne kada ce za ka yi qisasi a matsayin ka nawa mutina qisasi ne a matsayin ka na juju, kaga yanzu juju zai yi qisasi ko alƙali ko sarki, wayannan suke yin qisasi, su da ke yin qisasi kuma suke tilasta a bada min a bada diya ko alƙali ko kuma procureur ko kuma sarki, wayannan suke tilasta yin qisasi kuma suke tilasta a bada min a bada diya. Ina fatar mun fahimta mas'ala mai zawwa anan. Mu yanzu galiban diyar mun gaji ana zancen diya, to sai in ka da insurance assurance ko, to mas'alar assurance mas'ala ce mai girman gaske da malamai suka tauna akan ta. Shin da farko ya halitta a cire assurance ko bai halitta ba? Wasu ba suka ce bai halitta ba, wasu ga irin su Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala suka ce bal ma haramun ne cire assurance, amma suka sassauta suka ce idan gwamnatin kasar ku ta tilasta ku. Mu yanzu yadda ake kula da assurance kasan nan ba a kula da tarimi haka, ba ga bane yadda assurance take take rawar a zo a gani ba a kula ba a damu da tarimikin ka ba assurance in babu ta an samu matsala ko, ba ga bane duk mai hawa ƙarhe ya sani musamman masu motoci sun sani. Sai suka ce to idan gwamnatin kasar ku ta tilasta ku sai kun doka ba laifi, wa hisabuhum ala Allah, sun ba Allah subhanahu wa ta'ala amsa a gobe alkiyama. Allah ce falahu azabun alim, sha da azaba azaba mai radadi. Sai Allah ya ce aya ta gaba,
walahum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun.
Allah ya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, walakum fil qisasi hayatun, ubangiji kuna da game da sha'anin qisasi na tsayar da haddi a yi qisasi a yi wa mutum uquba a iya abin da ya aikata, idan ka cire mutum hannu na dama in da maka qisasi sai a cire maka hannu na dama ba za a cire na hagu ba, idan ka cire wa mutum aure na sama ba za a cire maka na ƙasa ba, na sama ba za a cire. Ina ba ta ku fahimta Allah ta zai fara hisabi ko dan Allah da kiyama shine kan jini, duk wanda ka kashe duk wanda aka zubda jinin sa wallahi al'azim sai zo ka san Allah da jinin sa, yana tambayar Allah ya ce wa Allah wani ne ya kashe ni, kan je su ne maka ni ne masa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya shi ne bai ba yasa kuskure ne da kuma cikin sa haramun ne da jinin da kashe kan sa da ya ce zai kashe ci gaba ne in ji annan gaba da abin da kashe kan sa, idan mutum ya fado daga sama samu wani abu ya mutu ya fado ya mutu da gangan to zai ta faduwa da cikin jahannam saboda wannan abu yana tafiya, idan mutum ya sa kansa a asibi ya mutu to za a ta masa azaba da wannan cikin jahannam, idan mutum ya sa yuka ya saka kansa da gangan za a so sa masa yuka da wannan cikin jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala kai shi sa idan ka shiga cikin kuncin rayuwa ma kamar amari Allah subhanahu wa ta'ala irka wa kan ko umma ta kashe wa, sai Allah ya ce
inna alaykum idha kabara ahadakum al-mawt
ya bar dukiya in ya bar kudi, to
wasiyya ya rubuta to zai rubuta wasiyya ne babansa da mamansa su ne kana cikin dukiyarsa danginsa kuma ga tazara kaza da kaza to Allah ya suka da ayar gado yusuf sai nasibi mimma taraka alwalidan wal aqrabun wanda sai aka soke wannan hukuncin wannan wannan ayar Allah yake idza hadara ahadukum almaut in taraka ayran alwasiyya in ya bar dukiya ya wasiya ga mahaifa guda biyu da kuma danginsa dan aroka cewa ashe daga cikin wanda yake mai ne sallallahu alaihi wa sallam nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun wal nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabun imma qalla minhu aw kathara nasiban mafruba Allah yake cewa fa man baddalahu duk wanda ya canza wasiya ay wasiyar da mamaci yayi bada ma tabi'ahu bayan yaji wasiyar da yayi kace abawa ne kaza abawa ne kaza abawa ne kaza Allah ce inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluhu ko da ba a baiwa wanda kace a baiwa ba amma ko wasiyar duk wasiyar ta kauce sulfi ta huce sulfi ne cikin hukumin dukiyarka wani sahabi ya ce wannan Allah ya tara dukiya da yawa ba ta cin gan ka sai iyata shin zan ba da raba dukiya ta kashi uku kashi biyu in bada Allah ya ce kakkai ya ce to raba dukiya ta biyu in bada sadaka ta ce kakkai ya ce wannan Allah ya ga gari idan na ba da cikin uku sai mu zace wa sulsu wa sulsu wa sulsu kati en ciyar ya yawa shi yasa Usman suka ce da son samu akai rubi a ba da en kati da zai bi duk wasu ya kanta wuce kauce ɗan sukakin dukiya rubin dukiya Allah ce inna allaha sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ko masani ne game da abinda aka aikata Allah ce faman khafa min musu janafan wanda ya ji tsoro daga wanda aka yi wa wasiya musu da wanda ya wasiya wanda aka yi wa wasiya janafan karkacewa daga daidai au ismin ko kuma laifi Allah ce fa aslaha sai ya yi ya yi sulhu watan ya yi sulhu a tsakanin wa'innan mutanen man khafa min musin wanda aka musin wanda aka yi wa wasiya musa ko wanda ya wasiya to duk wanda ya ji tsoro karkacewa laifi ko kuma canza wani abu na wasiya wanda ce sai a yi sulhu a tsakanin su fa aslaha bainahuma ai fa yusliku bainahuma sai ya yi sulhu tsakanin wa'innan aslaha bainahum sai sulhu a tsakanin su malaka kuma alaihi Allah ce bai da laifi a gare shi ko da mutum yayi wasiya ta wuce ka'ida to ba da kuma sai a zauna a gidan ta abin da yake shi ne daidai Allah ce Allah ghafurur rahim wa subhanahu wa ta'ala shi ne wanda yake gafara sannan kuma shi ne wanda yake mai jinkai wannan ayar ba ta samu fassara da ta mata ba wani sati da kuma za mu dora a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da mana bitari albarka Allah ya gafarta mana kuskuren mu kan kaso mu Allah ya sanya albarka a kasuwancin su ma'aikata mu kuma Allah ya sanya albarka a cikin aikin su duk wanda Allah ya mallaka ma wannan shahara ta gloria kuma ya ba shi shawara da kuma ya ji bidiya abin da zai karanta wa da cikin babban addinin musulunci da musulmi baki daya wanda kuma Allah ya baiwa ba Allah ya kara hakuri a tsakanin su kuma Allah ya masanya musu da abin da yake masu alheri wannan kasa ta mu Allah ya tsare mu ita tsare mutuncin mu tsare wani addinin mu duk abin da zai zama to alheri wa rayuwar mu da kuma mutuncin Allah ya sara mu da shi ko duk abin da yake shari ne wa rayuwar mu da addinin mu da mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala kare mu cikin kare mu shi ko ɗan uwa kwarai suke barin addu'o su suna cikin halin tafiya wasu kuma kasuwanci suna neman addu'a makarin kamilin kasuwanci wasu kuma wallahi suna nan mazan aure suke nema to Allah ya ba su wasu kuma suna nan musu ba suna neman matan aure Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kowa da rabansa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a karatunmu sanya albarka a zuriyarmu sanya albarka a rayuwarmu sanya albarka a dukiyarmu sanya Allah albarka a cikin ayyukan mu baki daya wannan kasan Allah ya kara mata albarka da kwanciyar hankali Allah ya kara mana kwanciyar hankali da lafiya Allah ya saka ruwa sama masu tare da albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da taimakonsa akhirul kalam ma qalla wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh